الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna wannan godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar asabar wacce ta yi daidai da ranar biyu ga watan Ramadan hijira 1441 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan hudu 2020 miladiya don ci gaba da gabatar da majalisar mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka wanda muke gabatar da shi daga gida wanda ƴan uwa za su saurare shi ta kafafan yaɗa labarai kamar yadda aka sani muna cikin suratul baqara wannan shine zai zama darasin mu na 137 a cikin wannan sura wannan kuma shine zai zama darasin mu na biyu a cikin wannan wata mai albarka muna nan dai cikin aya ta 213 akwai bangaren ko kuma ƙarashin ayar da bamu karasa ba daka an ramma zai maimaita karatunta sannan kuma sai mu karasa abin da ya saura sai mu ci gaba insha Allah ayar shine fadin Allah ta'ala kana nasu ummatan wahida wa ba'athallahu nabiyina mubashirina wa mundhirina
bismillahir rahmanir rahim kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
الله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كان الناس أمة واحدة أتندى متانيسن كثنتي الأمة جودة to bayan sun samu sabani fa ba sallahu annabiyina mubashirina wa mudhirin sai Allah ya aiko annabawa ma'ana manzanni suna masu bishara suna masu gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba kuma ya saukar da litatafai tare da su bil haqqi litatafan da suke dauke da gaskiya suke bayani akan abubuwa na gaskiya liyahkuma bainan nasi fi maqtalafu fi domin yayi hukunci tsakanin mutane a cikin abin da suka saba a cikin sa wa maqtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah ba wasu bane suka saba a cikin sa a cikin littafin da aka aika musu sai wa'innan da aka ba wa littafin min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah daga bayan hujjoji bayyanannu sun je musu baghyan bainahum dalilin da ya janyo musu sabanin da sassabawar shine hasada da zalunci tsakanin su Allah ya ce fa hadallahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani limaqtalafu fihi ga abin nan da suka saba a cikin sa min alhaqqi na gaskiya bi iznihi da iznin sa ya shiryar da su zuwa ga gaskiya suka fita daga cikin sabani da rudani a daidai wannan gabar muka tsaya ci gaba da karatun mu shine fadin Allah ta'ala wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim shi kuma Allah yana shiryar da wanda yake so zuwa tafarki madaidaici wannan tazil ne wanda aka nufaci bayanin kamalar sultanin ubangiji da cikar kudurarsa da shi mana an cikanke ayar da wannan jumla wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim dan a bayyana girman mulkin ubangiji da kuma cikar kudurarsa kalmar alhidaya da Allah yace wallahu yahdi anan ma'anar ta hidaya ce ta tawfiki Allah shine yake yin gaman katar ga wanda yaso sannan kuma hidayar tana kunsar hidaya ta dalal wallahu yahdi man yasha ana Allah shi yake aiko maka wanda zai shiryar da kai shiriya ta ilimi sune annabawa da manzanni da suke shiryar da mutane shiriya ta irshadi wannan annabawan Allah ne yake aiko su kaga su ma shiriya ce daga Allah sannan kuma akwai shiriya ta tawfiqi ta gaman katar dan manzanni za su iya zuwa su yi bayani sannan wasu kuma ya zama bayanin ba su yi imani da shi ba annabawan sun yi bayani yanda ya kamata amma ya kasance an samu wasu sun kafirce ba su yi imani da abin da annabawan suka zo da shi ba so domin ba su dace da shiriya ta gaman katar ba da haka Allah shine yake shiryar da wanda yake so da haka sai ya aiko masa manzannin da za su zo su shiryar da shi a wannan zamani da yake an wuce lokacin annabawa Allah shi yake aiko malamai mana shi yake tasar wato shi yake wato tashin malamai wanda za su je su yi karatu Allah ya ba su iko su je su yi karatu su zo su karantar da mutane su shiryar da su shiriya ta irshadi wato shiriya ta karantarwa da fadakarwa da shiriya ta bayani sannan kuma shi Allah sai yayi gaman katar ga wanda yaso da haka hidaya anan shamila ce lin nau'aini ta kunshi nau'ukan shiriyoyin guda biyu shiriya ta irshadi da kuma shiriya ta tawfiqi duka Allah ne yake yin gaman katar ga wanda yaso da wannan da Allah ta'ala yace man yasha'u ma'anan sa aimu wato man yastahiqul hidaya wanda ya cancanci shiriya Allah yake shiryar da wanda yaso wanda ya cancanci shiriya domin wato mashiyar ubangiji idan wato aka ko in ce duk abin da aka alakanta shi da mashiyar ubangiji to wannan mashiyar ko kuma wannan abin yakan wannan mashiyar ta ubangiji takan bibi hikimar sa ne duk abin da aka alakanta shi da mashiya aka ce Allah shine yake yanda yaso ko yake shiryar da wanda yaso aka alakanta abu da mashiya ta ubangiji to wannan mashiyar ta sa tana bin hikimar sa ne ana Allah yakan wato yakan shiryar da wanda yaso gurgudan abin da hikimar sa ya gudana hikimar sa ya gudana wanda Allah ya shiryar da shi wato wanda Allah ya nufin shiryar da shi sai ya shiryar da shi wanda ya cancanci shiriya domin ubangiji subhanahu wataala ya aiko annabawa domin ya katse ma kowa hanzari ba za ka ce kai baka san menene daidai ba baka san menene ba daidai ba to wannan aiko annabawa din hikima ce ta ubangiji dan ayi tankade da rairaya anan ne wanda zai dace da shiriyar ubangiji zai bayyana idan ya bi wa'innan annabawa sai ubangiji ya masa shiriya ta gaban katar wani kuma zai tabe domin zai kauce ma wannan shiriya ta su shi kuma sai ya bace daka anan ne Allah yake yin gaban katar ga wanda yaso wanda wannan mashi'a ta shi kuma tana bibiyar hikimar sa ne gurgudan abin da hikimar sa ya gudana daka shi Allah subhanahu wataala yahdi man yasha'u idza kana ahlan lil hidayah yana shiryar da wanda yaso idan ya kasance ya cancanci shiriya wanda kuma ya cancanci shiriya shine wanda ya nemi shiriya wanda yace wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum ga dukkan wanda ya nemi shiriya to Allah zai kara masa shiriya ya kuma bashi takawarsa daka shiriya neman ta ake Allah ya dora ka akan hanya Allah ya dora ka akan hanya ya bayyana an yi bayani komai filla filla wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama shi kuma wato ya kafirce kamar yanda Allah subhanahu wataala yake sanya risalar sa ga wanda suka cancanta to kuma haka yake sanya shiriyar sa ga wanda suka cancanta Allah yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shine mafi sani a inda ya dace ya ajje risalar sa suratul an'ami aya ta 124 Allah yace shine mafi sani inda ya dace ya ajje manzancin sa waye fi dacewa ya zama manzo Allah ne ya san wannan shi yasa ya zabi wanda yaso daga cikin bayansa suka zanto manzanni to haka kuma Allah shine yake sanya shiriyar sa inda yaso inda ya dace kamar yanda yake sanya risalar sa a inda ya dace Allah yaji ayya al'alamu haisu yaj'alu risalatahu to haka kuma kazalika huwa a'lamu haisu yaj'alu hidayatahu Allah shine mafi sani a ina zai ajje shiryar sa, waye dace da shiriya, waye cancanci shiriya, sai Allah ya shiryar da shi. Inda Allah ya ga dama da dukkan mutanen duniya gaba ɗaya sai su zama shiryayyu. Haka Allah ta'ala ya ce. Da Allah ya ga dama da mutanen duniya gaba ɗaya sun zama mu'minai, sun zama mutanen kirki. Sai dai hikimar su ta gudana cewa ya jarrabe su. Domin idan aka mayar da shiriya ta zanto kamar cin abinci, kamar shan ruwa, kamar lumfashi, dan ba a gane wane ne yake son Allah, wane ne baya son Allah. Yanzu wannan lumfashi da muke yi har nan, kana lumfashi kaga baka da zabi. Yin sa kake yi baka da zabi, musulmi yayi, kafiri yayi, kuma in kana yi dadi kake ji. Ba za ka ma iya hanawa kanka kace kai ba za ka yi lumfashin ba. Domin lumfashin kana yin sa ne kana jin dadin yin sa. To inda an mayar da shiriya ta zama haka, kamar yanda kake lumfashi haka kowa zai samu shiriya. To ya za a yi a gane mai son Allah? Ya za a yi a gane masoyin manzon Allah? Ya za a yi a gane mutumin kirki? Ya za a yi a gane mutumin banza? An gane wannan? To sai Allah ya mayar da shiriya din, wato neman ta zaka yi bil kasbi, zaka tashi ne kai aiki ka bibi abubuwa da ake so, ka samu kanka akan shiriya. To anan ne za a yi tankade da rairaya. Liyamiza al-khabisa min at-tayyib, domin Allah ya bambance wato munana daga kikkiawa. Haka dan a tantance a ware a gano su wane ne mutanen kirki, su wane ne masoyan Allah, masoyan manzon Allah, wanda suka cancanci shiriya su wane ne. To wannan jarrabawa ce za ta sa a gano su, kuma su wane ne na banza din. To wannan jarrabawa ce za ta sa a gano su. Shi yasa shiriyar sai aka mayar da ita wani wasu takalif ne, wasu dokoki ne da zaka kiyaye, e kaza bari kaza. Anan ne za a gane mai da'a, a gane mara da'a, a gane waye cancanci shiga aljanna, wane ne bai cancanta ba. Fayujazi kulla fariqin bima yastahiquhu, daka sai Allah ya sakan kama kowane bangare da abin da ya cancanta. Yasa Allah ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, shi kuma Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa tafarki madaidaici. Lafazan as-sirat anan akwai kira'o'i guda biyu, akwai kira'a da tazo da sadun, akwai wadda tazo da sinun, wa kuma kira'o'i ne guda bakwai tabbatattu. Kalmar as-sirat a lugar larabci ma'ananta at-tariqul wasi', wato hanya wadda take mai fadi, faffadar hanya. An kira hanya da wannan sunan, aka kira ta sirat. Sannan kuma ana cewa zirat a wata luga bizai, zirat. Me yasa ake kiranta da wannan suna? Suka ce domin hanya takan haɗiye wanda yake bin ta da gaggawa ba tare da cunkoso ba. A lokacin da kake kan hanya, kaga hanya ta haɗiye ka ta ko ina, kana bin ta da sauri kuma ba tare da ka samu wani cunkoso ko turnutsutsu ba, ba tare da ka samu wani abu na wahala ba. Shi yasa ake kiranta da suna sirat. Kamar yanda idan ka ɗauki noma ka haɗiye ta da gaggawa, da larabci ana cewa zarataha, mana ya haɗiye ta da gaggawa. To haka mutumin da zai bi hanya yana tafiya, yana gudu ko da kafa ko akan mota ko wani abu, su kaga yana tafiya ne ba cikin takura ba, ba cikin wani abu ya matse shi ba, ba cikin kuma yana shan wahala ba. To shi yasa ake kiran hanya a lugar larabci da suna sirat. Wasu malamai suka ce kalmar as-sirat shine at-tariqul wasi'ul mustaqim. Sirat shine hanya wadda take mai fadi kuma miƙaƙiya, wadda ba ta da kwane-kwane, ba ta da gaggociya, ba ta da tudu da kwaro, wato tudu da kware, ba ta da wato kwane-kwane a cikinta. Miƙaƙiyar hanya mai fadi ita ake kira as-sirat. Domin hanyar da take da tudu da kware kuma take da kwane-kwane, wanda ya bi ta ba zai iya binta a guje ba haka da gaggawa. Dole ka tafi a hankali saboda akwai kwanoni, akwai hawa, akwai tudu, akwai gangara. To irin wannan hanyar ba a ce mata sirat. Hanyar da ake cewa sirat ita ce miƙaƙiya, wadda ba tudu, ba kwaro, ba kware, ba kwana, ba ta da kwane-kwane a cikinta, wannan ita ake kira sirat. Kuma faffada, wadda za ta iya ɗaukar ka ba tare da ta wato ta matse ka ba. To irin wannan hanyar ita ake kira sirat. Allah ta'ala ya mai da shi zama mustaqim, miƙaƙƙe, sai zama wannan mustaqim din sifa ce mu'akkada. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin, zuwa tafarki. To sai aka kawo lafazin mustaqim ya zama sifa mu'akkada a gare shi, tafarkin kuma miƙaƙƙe. Dan ana isa mu sirat wanda ba miƙaƙƙe ba, kamar da muka yi bayani, wanda yana da tudu, yana da gangara, yana da kwane-kwane. Amma sirat al-mustaqim shine wanda yake miƙaƙƙe, ba tudu, ba kwari, ba kwane-kwane a cikin sa. To sai aka kira wannan da suna, aka kira hanyar shiriya da wannan sunan, aka kira ta sirat. dan haka a kowane hali as-siratul mustaqim, siratul mustaqim wanda aka wato aka yi amfani da shi da wannan kalmar ana nufin hanya madaidaiciya ta shari'a, hanyar annabawa, sunnar manzanni, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kira ta da suna sirat. Me yasa? Saboda hanya ce mai kakkiya, babu kwane-kwane a ciki, ba tudu, ba kwari, ba wani abin da zai baka wahala a cikinta, ba za ka sha wahala ba, kuma hanya ce da za ka bi ta a miƙe kai tsaye. Shi yasa aka kira ta da suna siratul mustaqim, wanda Allah ya bayyana wannan hanyar a cikin suratul fatiha, yace ihdina siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim, ihdina siratul mustaqim, ya Allah ka shayar da mu tafarki miƙaƙƙe, tafarki madaidaici. Sai ce siratul ladina an'amta alaihim, tafarkin wa'annan da kai ni'ima gare su, su ne annabiyin, minan nabiyina wasiddiqina washuhada, annabawa da siddiqai wato da shahidai, su hanyar su kenan. Siratul ladina an'amta alaihim, tafarkin wa'annan da kai ni'ima a gare su, ita ce tafarkin annabawa da siddiqai da shahidai. Ghayril maghdubi alaihim, ba tafarkin wanda kai fushi akan su ba, wanda kai fushi da su, wanda su ne yahudawa, waladdallin, ba kuma tafarkin batattu ba. To kaga anan sai Allah ya bayyana mana menene siratul mustaqim da ake nufi anan. Ihdinas siratul mustaqim, wallahu yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim. Idan kana son ka san wani tafarki ake nufi, sai ka koma suratul fatiha, ita ce ta yi bayanin sa, shine siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, shine as-siratul ladhi yajma'u bayna al-ilmi wal 'amal, tafarkin da ya hada tsakanin ilimi da aiki, tafarki ne da yake ya hada tsakanin ilimi, tafariki ne na ilimi sannan kuma da aiki a hade gaba daya. In kaga dama kace bainal huda wal rushd, tafariki da ya hada tsakanin shari'a da kuma wato ainihin wato shari'a, al huda wato shari'a ta ilimi da kuma shari'a ta gaban katar, sabanin hanyar da ba mai kakkiya ba, wanda take harantawa wanda ya bi ta ya dace da shari'a ta ilimi, kamar hanyar nasara, duk wanda ya bi hanyar nasaranci ba shi ba ilimi, ba zai samu wani abu na ilimi ba, dan ba komai a ciki sai hayaniya da shirme da waƙe-waƙe. Sannan kuma ba hanyar da za a haramta mu wanda ya bi ta shari'a ta gaman katar ba, kamar ita ce hanyar Yahudawa. Hanyar Yahudanci zaka ga akwai ilimi a cikin ta, tunda suna rike da littafi da yake kunshe da hukunce-hukunce, kuma Allah ta'ala ya bayyana cewa ya ba su ilimi, kamar yadda muka sani ya ba su fifiko akan mutanen duniya a wancan lokaci kafin zuwan wato al'ummar musulmi. Sannan kuma Allah ta'ala yana cewa ya ba su ilimi. To wannan hanyar ta hanyar Yahudawa akwai ilimi a ciki, ba irin ta Nasara ba ce wadda jahilci ne tsagwaransa, amma ita kuma a cikin ta babu shari'a ta irshadi, mana babu shari'a ta gaman katar. Duk wanda ya bi hanyar Yahudanci to ya bi hanya kuma ta bata, kuma hanya ce da aka caccanza ta tun a wancan lokaci, kuma zuwa musulunci ya roshe ta, ya zama inna dina inda Allah al-Islam, yanzu babu wani addini da zaka bi ya zama karbabbe a wajen Allah sai musulunci. Ina fata an fahimta. Da haka anan akwai tabbatar da mashiyar Ubangiji a cikin ayyukan bayi, shi aikin da bawa zai aikata to zai aikata shi ne tare da mashiyar Ubangiji, sabanin Mu'tazila da Qadariyya wanda su suke ganin Allah bai da hannu a cikin aikinka, Allah bai da hannu a cikin aikinka, sai kai sannan zai san kai. Amma wannan ayar ta nuna cewa duk aikin da bawa zai aikata to yana da alaka da mashiyar Ubangiji, wallahu yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim. Sannan anan ana nuna maka cewa dukkan abin da ba shari'a bane to zaka samu hanya ce karkatacciya, duk abin da ba shari'a ba, ba tsarin Allah bane ba, to zaka ga hanya ce wadda take karkatacciya idan ya ci karo da abin da Allah ya tsara. Dan haka shari'a ita ce hanyar bi, ita ce hanyar miƙaƙƙiya, ita ce hanyar hanya da bar take miƙaƙƙiya. Dan haka Allah ya tsara mana shari'a yace mu bita, suma ja'annaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha, Allah ya dora manzon mu akan shari'a ta al'amarin addini yace ya bita, mu ma kuma aka ce mu bi wannan. Allah ta'ala yace mu bi wato mu bi wannan hanya ta ainihin shari'a. Dan haka shari'a ita ce zamu bi a cikin abubuwan da ya shafi ibadunmu, shari'a ita ce zamu bi a cikin abubuwan da ya shafi mu'amalarmu, a cikin abin da ya shafi gudanar da mulki, a cikin abin da ya shafi ta kowane bangare na rayuwa, shari'a za a bi. Domin ita shari'a ba ta zo bane kawai dan ta koya mana sallah, azumi, zakka, aikin haji kawai, sauran abin da ya shafi rayuwa mu je mu tsarawa kanmu yanda muke so, a shari'a ta zo da komai komai yanda za a gudanar da tsare-tsare na mulki, tsare-tsare na rayuwa, tsare-tsare na ibada, komai shari'a ta zo da shi. daka idan aka bar shari'a duk hanyar da za a bi wanda ba shari'a ba daga samun karkatacciyar hanya ce hanya ce wadda take cike da zalunci da duhu da duhwai wanda sai ma kaga ana cewa daga lokaci zuwa lokaci a rika zuwa ana gyaran fuska ana canje-canje ana canza tsare-tsare domin tsari ne dan adam shari'a kuma tsari ne daga Allah subhanahu wataala dan Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala yace wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim hanyar ubangiji madaidaiciya ce sannan anan yana nuna mana cewa shari'a ta ubangiji a cikin ta babu kunci babu kuntatawa babu gaggociya babu wahala hanya ce da take cike da sauki babu kuntatawa a cikin ta domin siratun ne wasi'un mustaqim hanya ce yalwatacciya kuma miƙaƙiya haka in ka bi ta ba faduwa ba kwane-kwane ba wani abin da zai baka wahala hanya ce a miƙe kuma ga ta da fadi haka ba wani abin da zai baka wahala a ciki shi yasa Allah ya ce wa maja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba addinin musulunci addini ne da yake cike da yalwa da sauki da saukakawa sannan kuma tafarki ne guda daya baya kididduguwa ba wai tafarkai bane da yawa hanya ce mai kakkiya guda daya wanda ba ta kididduguwa ba inda za a ce gaskiya biyu ce sun ci karo da juna a ce kai kuma a ce kar kai kuma a ce duk wanda ka dauka daya ne ko kai ko ka bari duka daya ne a shari'a zaka samu gaskiya daya ce ba inda za abuwa guda biyu kishiyoyin juna su zo face daya shine daidai daya shine gaskiya daya shine gaskiya tafarkin Allah guda daya ne wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim tafarki wanda yake madaidaici ibn kasir a cikin tafsirin sa yake cewa wa fi sahihi al-bukhari wa muslim yace a cikin sahihi al-bukhari da muslim amma ina ga hadisin yazo a muslim ne kadai banda bukhari yace ana aisha radiyallahu anhu daga nan aisha Allah ya kara mata yarda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tace kana idza qama min al-layl ya kasance idan ya tashi cikin dare zai yi sallan dare zai yi qiyamul layl to yakan bude sallan sa ya kulu yakan ce allahumma rabba jibraila wa mika'ila wa israfila fatir as-samawati wal ardi alim al-ghayb wash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yaqtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnihi innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allah yakan manzon Allah yakan bude sallan sa na dare da wannan addu'a Allahumma ya Allah rabb jibril ubangijin malaika jibril wa mika'ila wa israfil fatir as-samawati wal ard makajin halittar samai da kasai alimul ghaibi wash-shahada masanin abin da yake boye da abin da yake bayyane anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yaqtalifun kane kake yin hukunci tsakanin bayanka a cikin abin da suka kasance suna sassabawa a ciki ihdini limaqtulifa fihi min al-haqq bi idhni laka ka shiryar da ni zuwa ga abin da aka yi sabani a cikin sa na gaskiya ni ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya din nan bi iznika da izininka innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim lalle kai ne kake shiryar da wanda kaso zuwa tafarki madaidaici manzo Allah ya tabbata akan shiriya yake ba shakka yake ba amma ina roƙon Allah ya tabbatar da shi akan shiriya kaga wannan addu'ar da manzo Allah yake bude sallar da ita ta yi muwafaka da wannan ayar to haka ake so kai ma bawa ka zama mai roƙon Allah shiriya a koyaushe mai roƙon Allah shiriya dan shiriyar a hannun Allah take duk dubaran ka ba za ka iya shiriyar da kanka ba duk ilimin ka ba za ka iya shiriyar da kanka ba annabawan suna cewa ma kunna li nahtadi laula an hadana Allah ba za mu zanto masu shiriyuwa ba dan Allah ya ga dama ya shiriyar da mu ba ashe sai mutum a koyaushe rika roƙon Allah subhanahu wataala shiriya Allah ka shiriyar da mu Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين اماما da wannan zamu ga cewa wannan ayan mai daraja ta bayyana cewa lalle su mutane ba sa wadatuwa daga barin addinin da Allah ya shar'anta a harshen manzanni ba za ka wadatu ba ka ce a kai yanzu ba ka buƙatar addini kamar yanda yan filosofa suke cewa asalin dan adam ya kasance yana bautawa canfi ne canfe asalin dan adam canfe yake bautawa yake bi da canfe da sauransu daga baya sai addini ya kubutar da shi daga bautar canfi sai dawo yana bautar addini daga baya kuma sai science wato science ko sai science ta kubutar da shi daga bautar addini daka yanzu suna ganin zamani ne na wayewa zamani ne na science zamani ne na technology daka ba buƙatar cewa sai an zo an koma wani abu na addini daka su ba su yarda da addini ba suna ganin addini da man dan adam ne ya tsarawa kansa shi saboda wasu manufofi nasu wato wasu manufofi nasa wanda kuma yanzu an riga an wuce wannan gurin wannan shine tunanin su kuma cikin musulmi ma akwai wanda an jefa musu wannan tunani musamman wanda suka sha boko suka koshi ba tare da sun hada shi da ilimi na addini ba su gane suke addini ma kawai dama ai ba ma wani abu bane dama an kirkira shi ne kawai dan dan adam ya zauna lafiya a tsorata ka da wani abin da asali babu shi a tsorata ka akwai wuta akwai aljanna akwai tashin alkiyama asali wannan abubuwan babu su amma ana tsorata ka da su ne dan karkai wani abin da ba a so kai to kaga wannan ba karamin kafirci bane gurbataccen tunani ne wannan gurbataccen tunani ne ayar ta nuna mana bayan da za a yi dan adam ya wadatu daga addinin da Allah ya shar'anta masa akan harshen manzanni dan haka a shararai daga cikin mutane su ne wanda zalincin su da hasadar su ya kai su zuwa ga su sabawa gaskiya bayan ta bayyana suka zo suka sabawa gaskiya suka kauce mata suka barta bayan ta bayyana amma zababbun mutanen kirki su ne wanda suka shiryu da taufikin ubangiji da kuma yassarewar sa zuwa ga hanya ta alkhairi suka shiryu zuwa ga hanya ta alkhairi suka shiryu zuwa ga hanya wadda ta dace da daidai kamar yadda Allah ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wannan su ne suka dace da mashi'ar ubangiji Allah ya shirye da su zuwa tafarki madaidaici dan haka a takeice a cikin ayar Allah ta'ala yake kana nasu ummatan wahida a can da mutane al'umma daya ce fa ba'asa Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya aika annabawa ma'ana manzanni kowane annabi manzo ne wato kowane manzo annabi ne sai Allah ya aika annabawa ma'ana manzanni mubashirin wa munzirin suna masu bishara suna masu gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi kuma ya saukar da littafi tare da su da gaskiya liyahkuma bainan nasi fi maqtalafu fihi domin su yi hukunci tsakanin mutane wato a cikin abin da suka sassaba a cikin sa wa maqtalafa fihi illa alladhina utuhu ba wasu bane suka saba a cikin sa sai wannan da aka ba su shi min ba'di ma ja'atuhul bayinat daga bayan hujjoji bayyanannu sun je musu baghyan bainahum domin zalunci da hasada a tsakanin su fa hada Allahu alladhina amanu sai Allah ya shirye da waɗanda suka yi imani limaqtalafu fihi ga abin nan da aka yi sabani a cikin sa min alhaqqi na gaskiya bi iznihi da iznin sa da mashi'ar sa da ganin damar sa wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim shi kuma Allah shine wanda yake shiryar da wanda yaso zuwa tafarki madaidaici sai Allah ta'ala ya ce am hasibtum an tadkhulul janna
am hasibtum an tadkhulul janna وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ
ألا إن نصر الله نصر الله
ألا إن نصر الله قريب
الله تعالى يتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ونن آير تابيو باين بياني لأبنجي يمن قمد حال متاني a cikin ayoyin da suka gabata Allah ya bayyana mana halayyar mutane da kuma yanda wawayen cikin su suka saba daga barin bin annabawan su ma'ana suka saba wa biyayya da ya kamata su yi wa annabawan su suka saba suka kiwa wato annabawan su biyayya su kuma masu hankali masu tunani su kuma sai suka shiryu zuwa ga gaskiya ma'ana suka bi abinda annabawan su suka zo da shi sai suka shiri zuwa ga gaskiya to bayan Allah ya bayyana mana wannan a ayoyin da suka gabata sai ya biyo bayan wannan da wato kiran mu'minai aka biyo bayan sa da kira zuwa ga masu imani cewa su zama masu koyi da al'ummomin da suka gabace su mu'minai su zama masu koyi da al'umman da ta gabace su a wajen hakuri da tabbatuwa su zama masu hakuri masu tabbatuwa akan gaskiya tabbatuwa akan addini to sai aka ba su labarin al'umman da ta gabata ake kuma kiran su cewa su zama masu koyi da wayannan al'ummomin da suka gabata ta wajen hakuri da kuma tabbatuwa akan addini Allah ta'ala ya ce am hasibtum an tadkhulul janna shin kuna tsammanin ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu alladhina walamma ya'tikum masalu alladhina khalu min qablikum tsammanin ku ku shiga aljanna haka kawai am hasibtum an tadkhulul janna ko kuna zatan cewa ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalu alladhina min qablikum alhali ko walamma ya'tikum masalu alladhina khalu min qablikum alhali irin abinda ya samu wadanda suka gabace ku bai same ku ba tsammanin ku irin abinda ya same su bai same ku ba kuke tsammanin ku shiga aljanna wannan ayar kafin mu shiga bayanin ta fillafilla Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yake cewa ala qatada wasuddi wa aksaru al-mufassirin Qurtubi a tafsirinsa yake cewa Imam al-Qatada wanda wato tabi'i ne al-Majiri ne na Abdullahi ibn Abbas da Imam al-Suddi yace wa aksaru al-mufassirin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa nazalat hazihi al-aya fi ghazwati al-Khandaq wannan ayar ta sauka ne a yakin gwalalo ma'ana a ghazwatul ahzab ana kiranta ghazwatul khandaq saboda an tona rami wanda zai hana wa kafirai su tsallako su shigo madina yace hina asaba al-muslimina ma asabahu ayar ta sauka ne a yayin da abin da ya samu musulmi ya same su min al-jahdi wash-shiddati wal-harri wal-bardi wa su'il aishi wa anwa'il shada'id bayan abin da ya samu musulmi ya same su na wahalhalu da tsanani da tsananin zafi da sanyi da su'il aish mummunan wato abinci wato mummunan rayuwa abinda za a ci ma yayi wahala da su'ul aishi abinda za a ci a zo a wuni ana aiki ana tona rami kuma babu abinda za a ci wa anwa'i shada'i da nau'ukan abubuwa na tsanani da ya same su kamar da Allah ta'ala ya bayar da labari a can cikin suratul ahzab إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر الله تعالى يتي إذ جاءوكم من فوقكم أي عند سك ظومك دغ سمنك أي عند سك ظومك دغ سما واتو دغ بانغارن واتو بانغارن دي يكي حي بانغارن دي يكي سما ومن أسفل منكم دغ ما تكركشنك معنى بانغارن دي يكي كسا قري kamar Madina akwai bangaren da yake tudu ne akwai bangaren da yake kuma kwari ne to haka suka zo wasu tanan bangaren wasu tanan bangaren wa idhagatil absar a lokacin da idanuwa suka karkace daga barin ganin komai sai makiyansu duk inda ka duba makiyinka kake gani wa balagatil qurubul hanajir zakata suka taso suka iso makoshi suka iso makoshi saboda me saboda tsananin tsoro da firgici kafirai ga sanan ta ko ina ramin ne kadai ya hana su tsallako kuma suna tsallakowa za su karar da mutanen Madina musulman da suke cikin garin Madina to a lokacin ne wannan tsananin da suka shiga to shine aka saukar da wannan ayar don ta zama kwantar da hankali gare su wasu kuma suka ce nazalat fi harbi uhud da ta sauko ne a yakin uhud akwai wato wanda ta yi kama da ita a cikin suratu ali imran wanda Allah ta'ala yake to am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin shin kuna tsammanin ku shiga aljanna ne bayan Allah ya wato walamma ya'lamu Allahu allazi bayan wato Allah bai bayyana wadanda suka yi kokari daga cikin ku ba da kuma bayyana masu hakuri ba haka kuke tsammanin ku shiga aljanna kafin haka ta faru wala ai bayan da za a yi ku shiga aljanna sai idan bayan ubangiji ya aiko jarrabawa an yi tankade da rairaya a ciki sai Allah ya bayyana masu kokari daga cikin ku sannan Allah ya bayyana masu hakuri to a lokacin ne masu kokarin da masu hakurin za su shiga aljanna ba haka kawai ba za a dauke ku a saku cikin aljanna kaga wannan aya ita ma ta yi kama da wannan Qurtubi ya ci gaba da cewa wa qalat firqatun wata tawaga ta malamai suka ce a nazalatil ayatu tasliyatan lil mujahirin wato lil muhajirin ayar ta sauka ne domin ta zama tasliya ga muhajirai da suka yi hijira daga garuruwansu suka dawo Madina hina taraku diyarahum wa amwalahum bi aidil mushrikin a yayin da suka baro gidajensu da dukiyoyinsu a hannun mushrikai idan zaka yi hijira mushrikai za su tare ka su kwace komai na hannunka haka zaka taho ba tare da komai ba duk abin da ka mallaka a can na wato shaguna da dukiyar da ka mallaka da gidaje da sauransu duka za su kwace zama nasu to bayan hakan ta faru da su al-muhajirun din suka zabi yardan Allah da manzansa suka bar abubuwa na rayuwar duniya a baya da suka iso Madina kuma su kuma Yahudawa suka bayyana adawar su kamar da Qur'ani ya ce wa asaru ridallahi wa rasulihi suka baro dukiyoyin su suka zabi yardan Allah da manzansa wa azharatil yahudul adawati li rasulillah Yahudawa suka bayyana adawa ga manzon Allah suka bayyana adawar su ga fili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne ake ganin watakila za a shawo kansu manzon Allah yana zuwa ya kulla yarjejeniya ta ayi zaman lafiya da su amma duk da haka suka fito fili suka bayyana adawar su da manzon Allah wa asarra qaumun min al-aghniya'in nifaq wasu mutane daga cikin mawadatan Madina sai suka bayyana munafirci suka asirta munafirci mawadata daga cikin Madina wanda su suna ganin shin musulmin nan za su yi nasara ko ba za su yi nasara ba to in mun bi su tana iyawa su yi nasara in mun kibin su in mun bi su tana iyawa su kiyin nasara in ko mun kibin su tana iyawa su yi nasara mu ko muna son mu dace da waɗanda wanda suka yi nasara ne dan haka bari mu raba kafa dan haka sai suka raba kafa wani bangare suna tare da mu'minai a zahiri sannan a baɗi ne kuma suna tare da kafirai daka sai suka asirta munafirci musamman mawadata daga cikin su wanda su ne kamata a ce sun tari wa'annan muhajirai din sun ba su mafaka sun ba su mazauni da sauransu amma kuma sai zama munafikai ne to kaga dole sahabbai wanda suka yi hijira su shiga cikin tsanani to fa anzalallahu zalika wato yace tatiban liqulubihim sai Allah ya saukar da wannan ayar domin ya dadada zakatansu domin ya yi lallashi ga zakatansu shine dalilin saukar da ayar to abinda malaman tafsiri suka ambata na sababin saukar wannan ayar mai daraja baya hana ya zanto ayar amma ce baya hana ayar ta zama amma ya zama ayar tana kiran mu'minai ne a kowane zamani a kowane guri su zama masu ruko da dabi'a ta hakuri da kuma tabbatuwa akan digadigan su ta'asiyan biman sabaqahum minal muttaqin su zama masu wato masu koyi da waɗannan suka gabace su cikin masu takawa hatta yafuzu bi ridwanillah har su dace da yardan ubangiji da kuma nasararsa dan haka ayar ta sauka akan waɗannan abubuwa da malamai suka ambata ta sauka ne akan sahabbai a lokacin da aka yi gazwatul ahzab wasu suka ce lokacin da aka yi gazwatul uhud ne wasu kuma suka ce ta sauka ne akan muhajirai da suke yin hijira suka baro dukiyoyinsu aka saukar da ayar dallan lashi gare su to koma menene al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ana lura ne da umumin lafazin ayar ba wai akan me ta sauka ba dan haka ta sauka akan waɗancan abubuwa amma kuma ayar amma ce tana jan hankalin mu'minai ne tana jan hankalin su tana kiran su a kowane zamani kuma a kowane guri zama masu hakuri masu tabbatuwa akan gaskiya suna masu koyi da magabatansu su rika tuna tarihin magabata suna tuna tarihin ƴan mazan jiya irin kokarin da suka yi da turjiya da dagiya da suka yi akan takawa akan addini akan imani zo masu koyi da waɗannan har su rabauta su samu nasara kamar yadda waɗancan magabatan su suka rabauta su ma suka samu nasara daga Allah ta'ala yace am hasibtum am dinnan yana daga cikin huruful ataf am yana daga cikin huruful ataf wanda anan muqati'a ce bi ma'ana bal am din ta zo muqati'a ma'ananta bal ana kaddara wato alhamza ta istifham wato a bayanta bayan ka kawo am din ka fassara ta da ma'ana bal to kuma sai ka sa hamzatul istifham sannan ka sanya hasibtum a gaba sai zama ma'anansa wato bal hasibtum an tadkhulu aljanna wato bal hasibtum sai zama lil idrab ne sai kasance anan idrab ne intiqali fa hiya idan lil idrab al intiqali sai zama am anan ma'ananta bal sannan kuma tazo ne lil idrab al intiqali idrab ne na intiqal shine intiqal al intiqal min kalamin ila kalamin akhar ai cirata daga wata magana zuwa wata magana ta daban amma a cirata daga wata magana zuwa wata magana ta daban a ce bari ba ko kuma ba haka bane ko kuma bari dai ai kaza 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 ne shine aka ce am hasibtum ga abinda kuke tsammani bal hasibtum sai kasance al-istifham din nan lil inkar ne hasibtum sai da ma'anarsa zanantum ma'anarsa zanantum ay bal azanantum an tadkhulu al-janna shin tsammanin ku ku shiga al-janna wannan sai zama tambayar tambaya ce ta inkari tsammanin ku haka kawai a dauke ku a shigar da ku al-janna haka kawai to idan mun dauke ta da wannan ma'anar to sai zama tana yi wa fi'ili guda biyu na saba idan muka dauke hasibtum da ma'anar zanantum to sai zama zata yi mafi'i wato maf'ul bihi guda biyu na saba maf'ul bihi guda biyu wasu daga cikin malaman nahwu suka ce wato ita an da abin da ta shiga cikin sa takan toshe gurin maf'ul bihi guda biyu ne duk inda an tazo ta abin da ta shiga cikin sa to takan maye gurbin maf'ul bihi guda biyu ne a lokaci guda wasu kuma suka ce a'a wato in da ita da abin da ta shiga ciki idan suka zo to suka maye gurbin maf'ul bihi guda ɗaya ne sai ya zama maf'ul bihi guda biyu mahzuf ne dalla alaihi siyaq an share shi ne siyaqin ne zai nuni zuwa gare shi to idan muka dauke shi da ma'anan farko sai ya zama abin a fili yake kaga ba buƙatar a kaddara wani abu domin ta riga ta maye gurbin maf'ul bihi guda biyu ba buƙatar a kaddara wani abu amma idan muka dauke shi da ma'ana ta biyu wanda suka ce tana maye gurbin maf'ul bihi guda ɗaya ne na biyun sai a kaddara wato sai zama mahzuf ne siyaqin ne zai tantance shi to anan akwai buƙatar a kaddara maf'ul bihi na biyun sai zama ma'anarsa am hasibtum dukhulakumul jannata hasilan walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum kafkina zaka ƙara kalmar hasilan am hasibtum dukhulakumul jannata hasilan shin kuna tsammanin shigarku aljanna zai tabbata bayan labarin waɗanda suka gabace ta wato ainihin bai riga ya zo muku ba wato misalin su abin da ya same su bai same ku ba bayan irin abin da ya samu wanda suka gabace ku bai same ku ba haka kuke tsammanin kawai a dauke ku a sa ku aljanna kenan sai ya zama zaka kaddara kalmar hasilan ana to wanda ake fuskanta da magana anan da aka ce am hasibtum ko kuma kuna tsammani am hasibtu to wato akwai wanda ake fuskanta da magana to wa ake fuskanta da magana anan malamai suka ce khitab din yana koma ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da ka khitab ne da ake fuskantar mutanen duniya baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciki ana fuskantar sa da wannan an gane kenan khitab din ya'udu ala kulli man yatawajjahu ilayhi al-khitab duk wanda aka fuskanta da wannan magana to maganar ta shafe shi da haka ana fuskantar manzon Allah ne da wannan khitabin ana fuskantar sahabbansa kuma ana fuskantar wanda suka biyo bayan su aka ce am hasibtum shin kuna shin tsammanin ku ko kuma kuna zaton shin kuna zaton an tadkhulul janna shin zato kuke kawai ku shiga aljanna lafazin aljanna anan a lugar larabci ma'anarsa albustanu kathirul ashjar jardan wanda yake cike da ƴaƴan itace shine aljanna kalmar aljanna a lugar larabci ma'ananta lambu ko kuma ka ce jardan wanda yake cike da ƴaƴan itace amma a shari'a idan aka ce aljanna shine ad-darul lati a'adda Allahu lil muttaqin gidan da Allah ya tattalin sa yayin tanadin sa ga masu takawa fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wanda a cikin aljannan nan akwai abinda idanuwa ba su taba gani ba akwai abinda kunnuwa ba su taba ji ba akwai abinda bai taba tarsuwa a cikin tunanin dan adam ba to wannan aljannar ita ake kira aljanna a shari'a amma a lugha na larabci idan aka ce aljanna ana nufin jardan wanda yake cike da ƴaƴan itace na marmari iri-iri to Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul janna shin tsammanin kuke yi ku shiga aljanna zaton ku za ku shiga aljanna haka kawai walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum lafazan walamma ana lamma harfu nafiyin ne wa jazmin wa qalbin duka ma'ananta ne tana da bambanci tsakanin ta da lam duk da suna yin aiki daya na jazm da kuma nafi nafi da kuma jazm daure mudari'i da kuma korewa to amma suna da bambanci tsakanin lamma da lam suna da bambanci ita lamma takan zo lin nafi ma'a tawaqqu'i wa qu'il manfi takan zo tare da korewa tana korewa tare da tunanin abkuwar abinda aka kore an kore amma kuma ana tunanin wannan abin da aka kore zai iya abkuwa zai iya faruwa amma ita lam takan zo lin nafi duna tarqubi wuqu'i takan kore abinda ta kore ba tare da tunanin abin zai abku nan gaba ba ba tare da ana tunanin abin zai faru ba misalin lam idan kace lam yaqum zaidun kace zaidu bai tashi ba lam yaqum zaidun zaidu bai tashi ba kaga anan ka kore tashin zaidu ba tare da kana tunanin zai tashi nan gaba ba amma in kace lamma yaqum zaidun har yanzu dai zaidu bai tashi ba ma'ana yanzu ka kore tashin sa amma da tunanin nan gaba zai tashi kun gane lamma yaqum zaidun zaidu dai har yanzu dai bai tashi ba dan haka kaga kenan ka kore tashin sa amma da tunanin nan gaba zai iya tashi kamar da Allah ta'ala yake a Qur'ani bal lamma yazuqu azab ai abinda yasa suke abinda suke ai dan ba su dandane azaba bane kenan akwai tunanin za su dandane ta nan gaba to shine bambancin tsakanin lamma da kuma wato ainihin lam Allah yake am hasibtum an tadkhulul janna shin tsammanin ku haka kawai ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum ba tare da labarin ko kuma ba tare da misalin irin abinda ya samu wanda suka gabace ku ya same ku ba masalu anan da aka ce masalul ladina khalaw min qablikum sifa ce wato sifatu wato abinda ake nufi da masalu anan sifatu ma waqa'a bihi malam ma ya'tikum masalul ladina kalmar masalu anan tana nufin sifar abinda ya same su ba tare da irin abinda ya same su ya same ku ba mun gane wannan domin kalmar al masalu takan zo bi ma'ana as-sifa takan zo da ma'anar sifa kamar da Allah ta'ala ya ce masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun misalan aljannan nan da ake yi wa masu takawa alkawarinta ai sifatu ha kaza wa kaza nan ana nufin sifar aljannan nan da ake yi wa masu takawa alkawarinta ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza an gare sai aka yi aka ci gaba da bayanin sifofinta kenan masalu anan ana nufin sifa sannan kalmar masalu takan zo bi ma'anar ash-shibhu kama wanda Allah ya ce masaluhum kama sallal ladzi istawqada nara kaga kam misalin su kamar misalin wanda ya kunna wuta ne ma'ana shibhuhum kashibhi ladzi istawqada nara wato kamantacciyar su sun yi kama da wato wanda ya kunna wuta halin su yayi kama da halin wanda ya kunna wuta a suratul baqara kenan takan zo bi ma'ana ash-shibhu kenan anan masalul ladina khalaw min qablikum ma'ana sifatul ladina khalaw min qablikum tsammanin ku shiga aljanna ba tare da irin abin da ya samu wanda suka gabace ku kuma ya same ku ba alhali har yanzu abinda irin abin da ya samu magabatan ku bai same ku ba kuma kuke tsammanin shiga aljanna ma'ana ba za ku shiga aljanna ba sai irin abin da ya same su ya same ku an gane wannan da aka ce khalaw masalul ladina khalaw abi ma'ana madaw wato misalin ko kuma sifar wadanda suka gabata kenan khalaw anan ma'ananta madaw wani zai iya ce maka to meye fa'idar a kawo min qablikum tunda an riga an ce madaw idan kalmar khalaw ta zo bi ma'ana madaw to meye amfanin kuma a kawo kalmar min qablikum yana ce walamma ya'tikum masalul ladina madaw shikenan ba sai an ce min qablikum ba malamai suka ce amfanin kawo min qablikum yazo ne taukidi ne yazo ne dan yayi taukidin wancan abin da ya gabata shi kuma taukidi yakan zo da ma'ana ta lafazin da ya saba wa abin da yazo dan ya karfafa shi ba dole bane sai an akkada lafazi da irin sa ba sannan yake zama taukidi abin da aka sani a asali idan an zo za a yi taukidi to kalmar da za ta yi taukidi takan zo tana kamantacciya da yar uwanta a ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kenan saffan saffa ta biyu tana ta'kidan ta farkon ne amma kuma akan samu kalmar da za ta zo ba irin ta farkon ba amma kuma ta yi ta'kidin tai ta'kidin tabiyun tai ta'kidin ta farkon kamar da yazo a cikin fadin Allah ta'ala wala ta'asau fil ardi mufsidina wato wala ta'asau kada ku yi banna a ban kasa mufsidina kuna masu fasadi kuna masu banna ifsadi anan shine al-asud duka ma'anan su daya al-ifsadu huwa al-asud wato fasadi shine bannar shine asud amma duk da haka sai yazo a matsayin hal nawawul jama'a din nan wala ta'asau sai zama mu'akkadun lili amilihi kenan wato kalmar mufsidin in tazo dan tayi ta'kidan kalmar asau kuma kaga ba iri daya bane amma kuma tazo dan tayi ta'kidan ta farko saboda suna bai da ma'ana iri daya to irin sa ne anan aka ce walamma ya'tikum masalul ladina khalaw kuma sai aka ce min qablikum aka yi ta'kidin khalaw da lafazin min qablikum am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum shin tsammani kuke ku shiga aljanna haka kawai alhali irin abinda ya samu wanda suka gabata wanda suka gabace ku bai riga ya same ku ba anan akwai inaya abinda malamai suke cewa kulawar ubangiji da wannan al'umma kamar ubangiji subhanahu wataala yana bayar da cikakkiyar kulawa game da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da yake lallashin zukatansu da abinda ya afku ga wasunsu sai Allah ya ba su labarin abinda ya faru da wasunsu dan a kwantar musu da hankali Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum kaga sai aka ba su labarin wanda suka wuce masatumul ba'sa wa darra in zamu zo makaranta nan gaba ga irin abin da ya same su to ku tsammani kuke ku shiga aljanna ba tare da irin wannan abin da ya same su ya same ku ba wannan menene tasliya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yi wa sahabbansa irin wannan tasliya ne kamar yadda alqur'ani yake lallashin wannan al'umma to haka shi ma manzon Allah a sunnar sa yake lallashin su da irin waɗannan kalmomin a yayin da sahabbansa suka zo wajen sa suna ka masa karan halin da suke ciki a garin Makka su Khabbab bin al-Arad suka zo suka same shi ana azabtar da su ana wato ainihin ba su wahala irin abinda muka karanta a cikin littafin Ar-Rahiq al-Maktum Ar-Rahiq al-Maktum wanda muke karantawa a makaranta kaga mun yi bayani a cikin al-Ittihadat kin wato nau'in azabtarwa kala-kala da suka fuskanta wanda har ya ci da sasu ma suka yi ta yin hijira wasu ma aka kashe su a wannan azabtarwa irin su Ammar irin su Sumayya duk a cikin wannan azabtarwan suka mutu wasu ma har kashe su aka yi wasu kuma suka yi hijira suka koma Habasha manzon Allah gabaɗaya ma aka ci da sasu yi hijira ya bar garin sa na asali ya koma Madina to duk a cikin karatutukan da muka yi mun karanta irin wahalhalun da suka sha da irin azabtarwan da suka fuskanta to da wannan abin ya tsananta gare su shine suka zo wajen manzon Allah suna kawo masa karan halin da suke ciki to sai yake ba su labarin al'umman da ta gabata yace kad kana min qablikum yu'khazu ar-rajulu fayuhfaru lahu min fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil mishari fayudaw ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshat al-hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu zalika an dini manzon Allah ya gaya musu yake ci musu wato al'umman da ta wuce kafin ku kad kana man qablakum ya kasance wanda suka kasance kad kana man qablakum inda na karanta da zance da kuskure ne kad kana man qablakum hakika ya kasance wanda suka wuce kafin ku yanda halin da suka samu kansu a ciki misalin su yu'khazu ar-rajulu akan kamo mutum wanda yayi imani da Allah fayuhfaru lahu fil ardi sai a tona masa rami a sashi a cikin kasa a tona rami a sashi ta yadda ba zai iya guduwa ba fayaj'alu fiha asanya shi cikin kasa sashi ko iya tsatsansa ko iya wani abu irin wannan a sashi iya nan kugun sa summa yu'ta bil minshari sannan sai a zo da me a zo da zartu wanda ake zartu din nan wanda ake yanka katako fayudau ala ra'sihi sai a dora wannan zartun akan sa tsakiyar kansa fayaj'alu nisfaini a yanka shi sai an raba shi gida biyu wayumashatu bi amshatil hadid sannan kuma ayi tacceka masa wato a abin nan mashaci macajin gashin dabbobi irin na karfe akwai dabbobi wanda suke da gashi da yawa sai ana sa macajin gashi ana caje gashin jikin su to macajin na karfe ne idan aka caka maka shi aka caka shi a jikin mutum yakan shiga cikin naman sa ya hadu da kasusuwan sa shine ce wayum shatu bi amshatil hadid azu ai ta caka masa macajin gashin dabbobi na karfe ma duna lahmi wa azmihi tsakanin kasusuwan sa da naman sa idan aka caka masa sai ya shiga cikin naman sa ya kai ga kashin sa amma ma yasudduhu zalika an dini wannan baya kange shi daga addinin sa baya sa ya ridda me yasa annabi ya gaya musu wannan yace tasbitan lil mu'minin annabi yana gaya musu ya gaya musu dan ya tabbatar da su har a ƙarshen hadisi yake cewa wallahi Allah zai cika wannan al'amari na addini har sai mahayi wato yayi tafiya wato daga Hadramaut zuwa Sana'a baya jin tsoron komai sai wato kura da zata cinye masa dabbobin sa ma'ana Allah zai kawo nasara Allah zai kawo zaman lafiya Allah zai kawo kwanciyar hankalin da zaka yi tafiya mai nisa tun daga Hadramaut zuwa Sana'a ba tare da kana fargaban wani abu zai same ka ba sai dai kura da kake jin tsoro kar ta cinye maka dabbobin ka me yasa annabi ya gaya musu wannan tasliya ce tasilatul mu'minin sannan a ciki akwai nuna cewa shi imani ba wai ana samun sa ne bitamanni anna al-iman laysa bit-tamanni wala bit-tahalli imani ba wai yana samuwa bane ta hanyar guri mu ne muhammadawa mune masoya manzon Allah, mune ahlus sunna, mune la ilaha illallah, mune yan kaza, ba da wannan tamanni din bane imani yake tabbatuwa. Laysal imanu bitamanni wala bitahalli. Sannan kuma ba wai ka kawatu bane kai kulliya in ka sa sutura wani ya rawani, wani ya sa babbar riga, wani ya bar gemu, wani ya sa hanakariya, ya sa wane ne kai ka fito fesfes. Wannan ba shine imanin ba. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Abinda yake cikin zakatan ku shi Allah yake kallo. Dan haka la budda min niyyatin salihah. Shi imani ba makawa a samu kyakkyawar niyya a cikin zuciya. Ba makawa a samu hakuri alama yanaruhu almu'minu min adha fillahi azza wajal. Dole a same ka da hakuri akan abinda zai same ka na cutarwa akan hanyar Allah. A same ka da hakuri da tabbatuwa akan imani. Duk abin da zai same ka ana son a same ka da dauriya da tabbatuwa ba tare da kayar da wani abu ta guguwa ta zo ta yi gaba da kai ba. Kar a tsorata ka a raba ka da addini. Kar a kwadaitar da kai a raba ka da addini. Wani tsorata shi zai a raba shi da gaskiya. Wani kuma kwadaitar da shi zai da wasu abubuwa na kwadayi a raba shi da gaskiya. To duk wanda kaga hakan ta kasance a gare shi, to zaka ga wannan dama imanin sanada awani imani ne na fatar baki bai kai cikin zuciya ba. Shi yasa Allah ta'ala yace walamma ya'tikum masalul ladina khalu min qablikum walamma ya'tikum masalul ladina khalu, so ku tsammanin ku shiga aljanna ba tare da irin abin da ya samu al'umman da suka gabata kafin ku, wanda suka wuce kafin ku ya same ku ba. A yayin da lafazin lamma wato lafazin masalu ya zama mubham ne, da aka ce walamma ya'tikum masalul ladina khalu, lafazin masalu misali wato sifar abin da yasa, kaga ba ai bayanin me ya same su ba, an kawo abin mubham a dunkule, an dai baka labarin wani abu ya same su amma ba a bayyana maka menene abin da ya same su ba. Sai zama kalmar masalu mubhama ce, to sai Allah ya bayyana ta, ya warware wannan ibhamin, ya bayyana shi da masathumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu. Kaga nan ana son a bayyana maka misalin abin da ya same su, sifar abin da ya same su shine wannan masathumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu. Lafazin al-massu da aka ce masathum shine mubasharatu shay'i, wani abu ya taba wani abu shine al-massu. Akakance masastuhu biyadi ko masastuhu biyadayya, na shafe shi da hannayena, ko kace massa saubuhu al-arda, tufafinsa ya taba kasa, kina al-masu shine taba abu. Da haka da yace masathum ma'ana asabathum isabatu mubashara, wato tsananin cuta da wahala ya shafe su, shafawa da ta taba lafiyansu, ta taba gangar jikinsu. Da haka ita wannan jumla isti'nafiyya ce, ta zo don ta yi bayanin kalmar al-masalu din can da waccan jumla da ta gabata ta ambata. Masalu ladina khalu min qablikum, to menene abin da ya same su din, shine yace masatumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu. Kaga wa'innan abubuwa ne guda uku Allah ya bayyana wanda suka same su. Na farko al-ba'sa'u, ba'sa'u suka ce shine shiddatul faqr, shiddatul faqr tsananin talauci da buƙatuwa da yunwa da talauci, kalma ce wadda aka wadda take ma'khuzatun min al-bu'us, an tsago ta daga kalmar al-bu'us shine shiddatul faqr, shine al-faqr ash-shadid. Kalmar ad-darra ita ce kuma shine me al-marad, cuta wal masa'ib al-badaniyya, da musibobi da suke shafar gangar jiki. Da yake wa zulzilu kenan, az-zalzala shine wato aka girgiza su, girgizawa mai tsanani. To zalzala anan ba girgizar kasa irin wanda ka sani ba, dan asalin kalmar zalzala shine me abin ya girgiza. To girgizawa da ake musu anan zalzala ce zalzalatul qulubi ce bil makhawif, aka girgiza zakatan su da abubuwa ban tsoro, abubuwan ban tsoro da damuwoyi, wal qalaq wal fitan al azima, da damuwoyi iri iri da fitintunu masu girma, aka girgiza zakatan su da shubuhohi da sha'awoyi, aka zo musu da abubuwa na sha'awa da abubuwa na shubha masu daukar hankali da abubuwa na sha'awa da shubuhohi. Wannan shine abin da ya same su. Sai kasance al isabatu huna fi salasati mawadi, abin da ya same su, ya same su ne a gure dai guda uku. Ya same su a jikin su shine ato adukiyoyin su, al ba'sa'u kenan. Ya shafe su a jikin su shine me ad-darra, sannan kuma ya shafe su a rayukan su shine wa zulzilu. Amma sai aka yi ta'abirin masu din aka yi ta'abirin sa da masathum ya shafe su dan ai maka isharar zuwa ga cewa abin ya shafe su ne ya taba gangar jikin su amma wannan bai sa su yi rauni ba ina mata an fahimta hatta ya kula rasul hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah in mun zo darasi mai zuwa zamu tashi daga kan wannan gaba lokaci yayi zaka zamu tsaya daga nan da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada kurakurai Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله